sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatar an muni lafiya. Har yanzu dai Halima Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 21 ga watan Mayu 2021. Bayan labaran duniya za a ji cewa Hafsan hafsoshin sojin Najeriya General Attahiru Ibrahim da wasu sojoji 12 sun rasu a wani hadarin jirgin sama a Kaduna. Za a ji cewa gwamnatin jamhuriyar Niger ta bayyana matsayinta kan farma 'yan Niger da aka yi a kasar Ivory Coast. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma Garba Awwal na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan yadda aka fara cece kuce kan yiwuwar shugaban kasar Kamaru Paul Biya ya miƙa wa ɗansa ragamar shugabancin kasar a zaɓe na gaba. Muna kuma ɗauke da rahoton wasanni tare da Garba Awwal, amma yanzu ga Maryam da labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Tsagaita wutar da aka cimma tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas ta fara aiki yau Juma'a da karfe 2 na safe a gogon GMT, abinda ya dan maido da kwanciyar hankali a Gaza da kuma Isra'ila. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce jiya Alhamis Prime Minister Benjamin Netanyahu ya sanar da shi cewa Isra'ila ta amince da tsagaita wuta tsakaninta da mayakan Hamas ba tare da wasu sharuɗa ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa zai je yankin nan da 'yan kwanaki masu zuwa don ya tattauna da Isra'ila da Falastinawa da kuma shugabannin yankin. Hamas ta harba rokoki kan biranen Isra'ila daga Gaza tun daga ranar 10 ga watan Mayu akan abin da ta ce Isra'ila ta keta haƙƙoƙin bil'adama akan Falastinawa a birnin Quds. Isra'ila ita kuma ta maida martani da hare-hare ta sama da na makama artillery akan shugabannin mayakan Hamas da kuma gine-ginen kungiyar. Kasashen duniya sun caccaki Isra'ila saboda harin da ta kai wanda ya taba wasu dogayen benaye da sansanonin 'yan gudun hijira da kuma wasu wurare, abinda ya haddasa mace-mace wasu kuma suka jikkata. A yau Juma'a jami'an Pakistan suka yi watsi da zarge-zargen da aka yi na cewa ministan harkokin wajen kasar ya yi wasu kalaman nuna kiyayya ga Yahudawa a wata hira da aka yi da shi a talabijin a jiya Alhamis a lokacin da yake magana akan rikicin Isra'ila da Falastinawa. Takaddama ta fara ne bayan da ministan harkokin wajen Pakistan Shah Mahmud Qureshi ya fadawa Biyana Gola Driger, wata mai gabatar da shiri a talabijin din CNN, cewa Isra'ila ta gaza wajen kawar da hankalin masu suka duk da alaka mai karfi da kasar ke da ita da wasu. Mai gabatar da shirin ta tambayi shugaban na Pakistan ya bayyana irin alakar. Qureshi ya amsa da cewa Isra'ila na da karfi, ina nufin kasar na da iko kan kafafen yada labarai. Masu sukan lamiri sun caccaki kalaman Qureshi a shafin Twitter. Kodayake ma'aikatar harkokin wajen Pakistan ta yi watsi da waɗannan zarge-zargen a wata sanarwa da ta fidda a yau Juma'a. Ma'aikatar lafiyar kasar Indiya ta sanar da samun sabbin kamun cutar COVID-19 mutum 259,591 a yau Juma'a cikin sa'o'i 24. Kasar da ke kudancin nahiyar Asiya ta kuma ba da rahoton samun mace-mace sama da 4,000. Cibiyar samar da bayanan coronavirus ta Johns Hopkins ta ce Indiya na da mutum miliyan 26 da suka kamu da cutar cikin mutane miliyan 165.5 da suka kamu da cutar a fadin duniya. Amurka ce kadai tafi yawan waɗanda suka kamu da cutar, inda take da mutum miliyan 33. Kasar Argentina ta sanya dokar kulle mai tsauri da za ta fara aiki gobe Asabar zuwa 31 ga watan nan na Mayu. Babban jami'i a fannin yaƙi da cututtuka masu yaduwa a Amurka ya fadawa Washington Post cewa yana tunanin Amurka za ta iya kaucewa sake fuskantar yaduwar cutar kamar wutar daji. Anthony Fauci ya ce idan kasar ta cimma burin shugaba Joe Biden, na ganin an yi wa manyan mutane kashi 50 cikin 100 akalla rigakafin cutar kashi na farko zuwa 4 ga watan Yuli. To bai ga hadarin sake fuskantar yaduwar cutar ba, muddin aka ci gaba da yi wa mutane rigakafin kamar yadda ake yi yanzu. Masu aikin ceto sun gano karin garawaki 12 a jiya Alhamis, yayin da fatan gano mutane 26 da suka bace ke raguwa bayan da wani jirgin ruwan dakon kaya mai dauke da mutane 261 ya nutse a yankin ruwan Mumbai a kasar India a lokacin da aka yi wata mummunar guguwa a yankin a wannan makon a cewar jami'ai. Ranar Laraba da ta gabata aka ceto mutane 186 na ƙarshe, kuma tun daga lokacin sojojin ruwa masu aikin ceto da suka yi amfani da jiragen ruwa na yaƙi guda 5 da jiragen saman hango abubuwa da kuma jiragen sama masu saukar ungulu guda 3 gawarwaki kadai suka gano akan ruwan. A cewar mai magana da yawon sojojin ruwan Mumbai, Commander Mehul Karnik, yanzu gawarwaki 49 aka gano tun lokacin da aka kaddamar da binciken ranar Litinin. A cewar sa, ya kara da cewa yawancin waɗanda suka tsira da gawarwakin da aka gano sun isa Mumbai. Shekara 11 kenan manyan hafsoshin sojan ƙasa na Afirka da sojojin Amurka suke haduwa duk shekara don taron kolin sojan ƙasa na Afirka wanda ake gudanarwa tsawon kwanaki 4, inda gamayyar sojojin ke tattauna akan batun barazanar tsaro a nahiyar da kuma yadda dakaran haɗin gwiwa za su magance barazanar tare. Kwamandan sojojin Amurka na kudancin Turai a Afirka, Major General Andrew M. Rowling, ya ce tun daga wannan lokacin yanayin tsaro ya canza sosai, haka zalika hanyoyin da sojojin suka gwada wajen magance duk wata barazana. Taken taron da aka yi a karan farko a shekarar 2010 a birnin Washington DC shine kafa dangantaka mai karfi da kuma tabbatar da dorewarta. A wannan shekarar an yi taron ne ta yanar gizo a wuni guda ranar 19 ga watan Mayu, wanda wakilai daga kasashe sama da 40 suka halarta.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni, inda za a ji cewa Hafsan hafsoshin sojin Najeriya General Atahir Ibrahim da wasu sojoji 12 sun rasu a wani hadarin jirgin sama a Kaduna. Wakilin mu a Abuja Hassan Maina Kaina ya samu tabbacin aukuwar lamarin daga hukumomin tsaro. Gashi nan da ƙarin bayani.
Hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya ta tabbatar da cewar ɗazu da yammacin yau Juma'a wani jirginta ya yi hatsari a birnin Kaduna. Kakakin rundunar Air Commodore Edward Gabquet cikin wata sanarwa da ya aiko mana na cewar har yanzu ba a san musababin aukuwan wannan hatsari ba, amma dai za a kaddamar da bincike. Rahotanni da muke tattarowa daga majiyoyin tsaro na nuna cewar babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya, Lieutenant General Ibrahim Attahiru, na daga cikin waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a wannan hatsari. Ko da yake har yanzu hedikwatar sojan Najeriya da ma hedikwatar tsaron ƙasar ba su ce komai akan wannan batu ba, amma sai hambayanan da muke tattarowa na nuna cewar General Attahiru ya riga mu gidan gaskiya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To Allah ya ji kansu. Yanzu bari mu je jamhuriyar Niger, inda gwamnatin kasar da sauran masu ruwa da tsaki suka bayyana matsayinsu game da rigimar diplomasiya da ke neman tashi bayan da aka farma 'yan Niger a kasar Ivory Coast. Gasilin Mumuni Barma da ƙarin bayani.
Mummunar fasarar da aka yi wa wata bidiyon da aka yada a kafafen sada zumunta ita ce ta harzuka 'yan Cote d'Ivoire suka shiga farautar 'yan Niger mazauna wannan ƙasa da nufin huce takaicin abinda suka kira wulakancin da jami'an tsaron Niger suka yi wa 'yan Cote d'Ivoire akan hanyar su ta zuwa Cirani. Shugaban kungiyar ONG Jimet mai kare haƙƙin 'yan Cirani, Hamidu Manu Nabara, na kallon abin a matsayin illolin da jahilci ke janyowa zamantakewar al'umma.
Matasa da yawa a Cote d'Ivoire in ba tare da sun yi wani bincike ba suka farma 'yan Niger da ke zaune a wannan ƙasar duka kwace musu dukiyoyi.
A sanarwar da ta fitar, gwamnatin Niger ta yi cikakken bayani a game da abubuwan da suka faru da 'yan ƙasar mazauna Cote d'Ivoire bayan da shugaban ƙasa Mohamed Bazoum ya umarci ministan cikin gida da ƙaramin ministan harkokin waje su tafi birnin Abidjan don duba 'yan ƙasar. Minista Tijani Abdulkadiri shi ne kakakin gwamnatin Niger.
An samu kamar mutum kusan 40 baɗe wanda aka ce sun ji mu, kuma wa'ansu sun bar gidajensu. An samu kusan mutum 150 wanda ke ofishin jakadar Niger kuma kusan 50 suna ofishin jama'an tsaro.
Gwamnatin ta dauki matakan gaugawa da nufin kaucewa sake faruwar irin wannan al'amari da ya janyo asarar dumbin dukiya.
Mun san da yawa sun rasa dukiyoyinsu cikin wanga aiki na sha. Na farko dai an kawo kwamiti babba na kula da wanga matsala ganin yanda da gaugawa za a dauka matakan da suka dace. Na biyu anan ma gwamnati ta kira jakadan kasar Cote d'Ivoire, sannan kuma an tada tawaga babba wadda za ta zuwa Cote d'Ivoire don ta kawo mashi wakilin kasar Niger wanda ke can Cote d'Ivoire din gudunmuwa na ganin yanda da gaugawa za a dauka matakai a huskancewa ga matsalawar da ke nan. Kuma na biyu a dauki matakai kwakwari don a kiyaye da irin wannan abubuwa.
Sakamakon damuwa da abin da ya faru a birnin Abidjan, kungiyar 'yan Cote d'Ivoire mazauna Nijar ta kai ziyara a ofishin ministan harkokin waje domin jaddada goyon bayan ta ga 'yan Nijar mazauna Cote d'Ivoire tare da jajantawa al'umma gaba daya. Bagayoko Inza dan Cote d'Ivoire ne da ke shugabancin wata makaranta mai zaman kanta a nan Yamai.
Nous venons exprimer notre yako pour dire au peuple nigérien que nous sommes avec eux.
Kwararriya a sha'anin amfani da kafafen sada zumunta Suwaiba Ibrahim na cewa tashin hankalin da ya biyo bayan yada labaran bogi wani abu ne da ya kamata ya zame wa al'umomi da gwamnatoci darasi.
Duk dan kasa a hore shi bisa kan utilization irin rubutu. Wannan yana gizo da muke sama da ita ya kamata mutane a koya musu ita. A rika ruwa da kan jama'a a tele da radio duk abin da ka gani ko video ne ko hoto ne ko audio ne ba dan an hade shi bane ya zama gaskiya.
Bayanai sun yi nuni da cewa bidiyon da ta haddasa wannan rudani an nade ta ne yau shekaru 2 da suka gabata bayan da jami'an tsaron Najeriya suka kama wasu da ake kyautar zata mayakan Boko Haram ne. Sake yada wannan bidiyo a farkon makon nan ya sa wasu 'yan Cote d'Ivoire tunanin 'yan uwansu ne ke shan azaba a hannun jami'an tsaron Niger. Rahotanni sun ce tuni hukumomin Cote d'Ivoire suka kama wata mata da ake zargi da aikata wannan ta'asa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule, yanzu bari mu leka Najeriya inda ake shirin fara sauraron ra'ayin jama'a game da batun sauyi a kundin tsarin mulkin kasar. Madina Dauda gare ki.
Ana da shiyoyin shida ne a Najeriya amma majalisar ta raba su kashi 12 domin a ba al'umma daman faɗin ra'ayinsu a game da wuraren da suke son a sauya a kundin tsarin mulkin kasar na shekara 1999 kamar yadda mataimakin shugaban majalisar dattawa Ovie Omoagege ya bayyana a wata sanarwa mai dauke da sa hannun mai bashi shawara a harkar labarai Yomi Odunuga. Senator Omoagege ya ce za a fara sauraron ra'ayoyin jama'a daga ranar Laraba 26 zuwa Alhamis 27 na wannan wata da muke ciki. A yankin arewa ta tsakiya akwai cibiya a garin Jos da ta kunshi jihohin Plateau, Nasarawa da Benue, kuma Senator Abdullahi Adamu ne zai jagorance ta. Shi kuma Senator Aliyu Sabbi Abdullahi zai jagoranci cibiyar garin Mina da ta hada da jihohin Niger, Kwara, Kogi da babban birnin tarayya Abuja. An kuma raba shiyar arewa maso gabas gida biyu. A Bauchi akwai jihohin Borno, Bauchi da Yobe a ƙarƙashin jagorancin Senator Abubakar Kyari. Sannan Gombe, Taraba da Adamawa kuma a ƙarƙashin jagorancin Senator Danjuma Goji. Shiyar arewa maso yamma mai cibiya a Kaduna ta hada da Kaduna, Kano da Jigawa a ƙarƙashin jagorancin Senator Kabiru Ibrahim Gaya, a yayin da cibiyar Sokoto ta kunshi jihohin Kebbi, Sokoto da Zamfara a ƙarƙashin jagorancin Senator Adamu Aliyero. Ana sa ran Senator Oji Uzokalu shine zai jagoranci cibiyar Owerri a kudu maso gabas wadda ta kunshi jihohin Imo da Abia, yayin da cibiya ta biyu dake garin Enugu za ta kunshi jihohin Enugu, Ebonyi da Anambra a ƙarƙashin jagorancin Senator Ike Ekweremadu. A shiyar kudu maso kudu kuma cibiyar Asaba za ta tattara jihohin Delta, Edo da Bayelsa a ƙarƙashin jagorancin Senator James Manager, a yayin da cibiyar Port Harcourt za ta hada jihohin Rivers, Cross Rivers da Akwa Ibom a ƙarƙashin Senator Betty Apiafi. Kazalika shiyar Lagos a yankin kudu maso yamma za ta hada da jihohin Lagos, Oyo da Ogun a ƙarƙashin Senator Olureni Tinubu da kuma cibiyar Akure da za ta hada da jihohin Ondo, Osun da Ekiti a ƙarƙashin Senator Ajayi Borofis. A nan Senator Kabiru Gaya ya yi ƙarin haske akan abin da sauraron ba'asin zai kunsa.
Kamar yadda doka ta tanada duk gyaran doka da ake so a yi ko sai an yi taro za a kira al'ummar Najeriya su da nasu ra'ayin muje. Wani lokacin muna taro a majalisa nan a ɗakin taro a gaito mutane su zo, amma wannan gyaran kundin mulki ake so a gyara na ƙasa babban abu ne.
Shi ma Senator Ibrahim Abdullahi Dan Baba ya yi tsokaci akan irin rawar da zai taka a shiyarsa ta Sokoto.
Ni kadai ne ba memba ba na
committee gyaran doka,
gyaran kundin tsarin mulkin Najeriya wanda ake so a kuskure ma. Ke ga bani da cikakken bayani na menene ke gudana. Sai dai yanzu ni ma yanda kowa ya je ya bude ido, haka zan je in bude ido in saurara in ji abinda mutane za su kawo. Watakila ni ma ina dattawa takarda kasida kuke kiranta ko, ni ma sai in gabatar da dawa.
Mataimakin shugaban majalisar dattawa Ovio Omo Agege ya nemi goyon bayan ƴan ƙasa wajen ba da shawarwari masu ma'ana da sauye-sauye a kundin tsarin mulki da zai gamsar da kowa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaida Madina. Kada a shagala, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram.
Gadai maganar tazo.
Na musamman
wasu masana harkokin siyasa a ƙasar Jamhuriyar Kamaru suna ta yada wata jita-jita cewa shugaban ƙasar Paul Biya, mai shekaru 86 aihuwa a duniya kuma wanda ya kwashe shekaru 39 a kan gadon mulkin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru, zai miƙa wa babban ɗansa Frank Biya kujeransa ta mulki a zaben da za a gudanar na shekarar 2025, wanda suke gani in har shi shugaba Biyan ya yi hakan to zai iya tuma kasar a cikin wani hali na daban, wanda yasa na tambayi Alhaji Alida Nash a matsayinsa na dan adawa a jam'iyyar SAF ta ni Jonkunji ko za iya haifasta mai idanu kuwa.
Na ji tambayan da kai mini akan cewa je iya yiwuwa kuwa shugaban kasar Kamaru ya wayi gari ya ba mu dan shi mulki. Mu dai a namu bangaren wato SDF muna tuna cewa irin abu haka ba zai iya yiwuwa ba a kasar Kamaru. Muka dangana da abinda kundin tsarin mulkin kasar Kamaru ya sa. Ai da ana bayarwa haka da ai farkon shugaban kasa Ahmadu Ahmadu ai shi ma yana da babban da a wannan lokacin da ya bari ko, amma bai ba mu dan shi ba. Ya bi tsarin kundin mulki ya yi dai ko da ke dai ya juya al'amari din ya sa cewa premier minister ne ya zama shugaban kasa. Daga nan ne Paul Biya ya samu da an yi haka tuntuni. Aida shi Paul Biya ɗaya ba je samu ba. To abinda shugaba abinda kundin tsarin mulkin kasa bata bayar ba, mu kam muna tsaye akan bakanmu ba za mu iya yadda ba. Domin mun lura cewa shi shugaban kasar Kamaru na wato yana tafiyar da Kamaru ne kamar masarauta ne da ya gada. Wato in ka gaji abu sarauta ne da ka gada za ka yi abinda ka ga dama da shi. Abin da ya sa ke na yamanta da talakoki ba ruwan shi da kowa, masu mulki shi ne da dangin shi, bai taba zuwa kuka mutuwan kowa ba shi na dangin shi, bai tunanin komai illa ya tuna ya ba ma ƴan uwan shi abin da yake tunawa. Kabilanci kam mun tabbata cewa shi nan babban mai kabilanci ne, amma irin abu haka muna kan bakanmu ba je yiwu ba, kuma ba za mu zo mu yadda ba. Ba yanda za a yi a wayi gari haɗin aka so mama aka ce mana za a san jama'a kundin mulki kasan Kamaru tukuna, daga nan za mu so mu tashi hankali. Allah ya sa dai mutane za su fahimta kan cewa wannan ba bin doka ba ne, ba abin doka ba ne, ba bin doka ba ne. Shugaban kasa ya ce shi ba mu dan shi mulki a kasan Kamaru, mu kan ba za mu yadda ba. A gaskiya za a yi tashi hankali. Kai dai Allah ya kiyaye kawai. Kan lissa mai tuna irin wannan.
Shi ma Alhaji Sabo mai fada a jini daga cikin babban jami'ar adawa ta MLC, wanda suka yi ikirarin lashe zaben da aka gudanar na shugaban kasar a shekarar 2018 ga abinda ya labarta mini a yayin da muke zantawa da shi.
Ni ne Rabi ne mai damara ko ku ce Alhaji Sabo dan Kablu, Communal MLC Yaounde 2N. lallai game da maganar shugaban kasa da yake wuciya kamar da dai kowa yake ji haka muke ji tunda basu fito tabbas sun nuna ba amma akwai alamun haka kuma mu menene matsayin mu a MRC matsayi ne wanda dukkan mafi yawan ƴan kamaru duk matsayin mu tare da su ne mulkin kamaru ba na god ba gado bane mu dai a MRC abinda muka gani akasari wanda suke tofa wannan magana zaka gani tsofaffin barayin ƙasa ne wanda ministocin da suka yi shekara 30 ko kuma a'a sun yi sata sun san ba yanda yau a ce gwamnati ta sanja bayan da za su tsira da su ne suke yawan kawo wannan magana amma official ba wanda ya fito ya ce shedem karnukan farautar din su FDPC su ne suke ta nuna wa faɗan wannan magana cewa ɗan shi ya sanje shi ai ba gidansu bane shi ma ai da yake an bashi wancan Aijo ya haƙura ya ga shekarun shi ya yawa zai ta shirme kamar da yake nan shi sa ya bashi wannan kujera to shi kuma ya ce zai ba ma ɗan shi Aijo bai da ɗaya ne ya ɗauka ya bashi don ai zaman lafiya to mu dai abin da muke gani a MRC wannan abin din wallahi shi dai Allah ya kiyaye amma yana daga cikin abin da ake tsoro zai kamu gun tashin hankali a Kamerun shi dai muna roƙon Allah ya rufa mana asiri Allah ya kawo mana zaman lafiya albarkan Annabi sallallahu alaihi wasallam amma tabbas ba su fito ƙarar sun ce wannan suna so su abin amma ko ina ana ta magana wato ni mu a ganin mu suna girgiza itacen gwanda ne su ga wanda ya ja wanda ya su dama da su to irin su barayin din kullum muna fada muna ce arzikin Kamaru bai wuce a ci a hannun mutane 500 ba kuma 500 na yan shashi dai ne ga gani su ne suke ta wannan magana to kuma yau gwamnatin Kamaru gwamnatin kama karya ne ba wani mutane na tsoron ba kamar mu a MRC muke fike muna gaya musu gaskiya ba amma duk waɗansu yawancin ƴan Kamaru masu tsoro ne ko kuma waɗansu su tare da su ake dama ake wannan satan
ne daga nan ne kuma sai Alhaji Garba Abubakar shi kuma kusa ne a cikin jam'iyyar ta Polbia FDPC ya ce shure-shure ba ta hana mutuwa
na jin waɗansu labaru da mutane suke fifitawa a cikin rezo sosiyo da kuma waɗansu gidajen talabijin cewa mai ƙasan Kamaru shugaba Paul Biya zai ba wa ɗansa mulki wannan mutane masu wannan surutu ba su san yadda ƙasan Kamaru take ba ko kuma suna so a yi tashin hankali na ƙasan Kamaru su suka san manufansu amma Biya bai da niyyar bar wa ɗansa mulki ƙasan Kamaru tana da constitution ɗinta kuma akan wannan constitution ɗin za a tafiyar da abin da ake kira a faransance transition in ma ya kama za a yi transition mutane su daina sauri su daina neman tada tarzoma ƙasan Kamaru su daina surutan da abin da ba su da tabbas don babu tabbas babu wani taron da ƙungiyar jam'iyyar mai RPC ta yi ta ce ga wanda zai je takarar shugaban ƙasa to she su bari in lokacin ya yi za su ga wa RPC wa RDPC zai ba wa ragaman daukan tutan ta nayin zaben shugaban kasa amma wannan rikici ne kawai domin a tada hankulan al'umman Kamaru a kawo wani yakin da kuma bai zai amfana mana komai ba ne wa'annan don Allah su kiyaye in dai Kamaru suke so ba wai in ana magana su ce wai ana ce ba sa son Kamaru suna son Kamaru to amma su daina neman abubuwan da zai sa ƴan Kamaru su zo suna yakan junayen su.
Kasar Jamhuriyar Kamaru dai a halin yanzu tana fama da rikice-rikice na siyasa har ma da nazaro a bangaren ƴan awalin kasar ta Jamhuriyar Kamaru da kuma rikicin Boko Haram a arewacin kasar, haka zalika ta gabashin kasar kuma kasar tana fama da kwararowar ƴan tawaye daga kasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya waɗanda suke ta kai kawo a tsakanin yakokin kasashen guda biyu. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni.
Wasanni a takaice.
Ta turo tawagata a kasar Jamhuriyar Kamaru ganin su sanya idanuwa kan irin sababbin gine-gine waɗanda gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Kamaru ta yi wa manyan filayen ƙwallon ƙafarta domin Kamaru ce za ta amshi bakuncin kasashen nahiyar Afirka waɗanda za su fafata na cin kofin tsakanin nahiyar a shekarar 2022 ta baɗi. Kwamitin dai sun ba wa kasar Jamhuriyar Kamaru watanni shida kacal domin su kammala ayyukansu na stadium din Olambe da ke cin miniya wunde, in ba haka ba kuma wataƙila a yi awon gaba da gasa. Court Umaru malamin ƙwallon ƙafa ne a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru ga abin da ya ce.
Na ji maganan da kai ta hannun zancen filin ƙwallon ƙafa na yawon da bai ƙare ba. Ai ka san cewa tun da su CAF majalisar ɗinkin duniya na tafiyar da ƙwallon ƙafa duniya sun zo nan sun ga cewa muna da filin ƙwallon ƙafa wanda ko na Olambe bai ƙare ba, muna da filin ƙwallon ƙafa guda har guda bakwai wanda yake ko wannan bai ƙare ba za mu iya wasa ce. Kaga a yawun da ma muna da Stade Amadou Ahidjo, muna da Stade Militaire, ka gani? To ekipe biyu da su ya zama a yawun bi ga Tehran da ike Duwala, ga na Limbe, ga na Bafusam, wato ba wani matsala a ciki. Kai dai abun da za a yi ne su ma'aikatan da suke aiki a filin ƙwallon ƙafan Kamaru sun ce za su gama daga nan zuwa avant d'exam. To ana jira yanzu aikin da yake ciki ma ba yawa da yawa. Kai dai ina ga kaman ƴan ta'adda ne rabi sun zauna suna nema su kawo wani kucikucin magana a ciki, amma Tehran Olambe ba wani matsala sosai. Aikin da yake ciki ba yawa, ba zai dauki wata biyu ba ma, ka gani ko?
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Duka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice. Takaita wutar da aka cimma tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas ta fara aiki yau Juma'a da karfe 2 na safe a gogon GMT, abinda ya dan maido da kwanciyar hankali a Gaza da Isra'ila. Yau Juma'a jami'an Pakistan suka yi watsi da zarge-zargen da aka yi na cewa ministan harkokin wajen kasar ya yi wasu kalaman nuna kiyayya ga Yahudawa a wata hira da aka yi da shi a talabijin a jiya Alhamis a lokacin da yake magana akan rikicin Isra'ila da Falastinawa. Ma'aikatar lafiyar kasar India ta sanar da samun sabbin kamun cutar COVID-19 mutum 259,591 a yau Juma'a cikin sa'o'i 24. Kasar da ke kudancin nahiyar Asiya ta kuma ba da rahoton samun mace-mace sama da 4,000. To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a sake jin wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatan alheri, mu kwana lafiya.